بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda shine yammacin 14 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Maris shekara miladiya 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka sani da suna dandali da kinan tun wadan zaria a Nigeria inda muke tafsirin alqur'ani mai girma Allah ya so a yau za mu fara suratu al-infitar wannan shine darasi na farko kenan insha Allah daga cikin wannan sura mai albarka Allah rabba malam Muhammad Ashir zai karanta mana wannan sura kafin mu je na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
نعم جزاكم الله خيرا. كفهم شجاع كي تنبأ على أكرم بجاء شوا أي كارم بياني أكن تورار النبي سنا يبلا. Ina ganin kamar mun yi magana a baya game da taurari da wato ayyukan da Allah madaukakin sarki ya ba su ɗaya daga ciki shine wannan kamar da Allah yake cewa walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin hakika mun sanya wa sama kulliya na fitullu su ne taurari sannan mun sanya su kuma su zama abin harbin shaytanu idan shaytanu suka nemi su yi satan magana sai Allah ya aiko musu da wannan taurari fa atba'ahu shihabun thaqib kamar da Allah yake fara ko a cikin Saffat wannan sune aikin tauraro guda biyu anan da aka ambata haskaka sama da kuma jifan shedaru na uku kuma shi da wanda Allah ya ambata wa alamat wa bin najmi hum yahtadu dan a dinga amfani da su wajen lissafi da samun da sanin hanyoyi da abubuwa makamanta haka wallahu a'lam to suratul infitar wannan shine sunanta a jikin musafin alqur'ani suratul infitar sannan ana ce mata suratul munfatira ana kuma ce mata suratu idha as-samaa'u fatarat kamar yadda al-imam al-bukhari ya kawo a cikin kitabu tafsir na sahihin sa wannan sura makkiya ce da ittifaqin dukkanin malamai wato ta sauka kafin hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sauka kafin suratul inshiqaq idha as-samaa'u shaqqat ta kuma sauka ne bayan suratu an-naazi'aat wan-naazi'aati ghorqa tana da ayoyi 29 wannan sura abin da take dauke da shi shine farko kamar mafi yawan surorin da suke gaban mu a cikin juzu'a amma shine tana magana akan tabbatar da tashin alkiyama da ambaton wasu sashi na tashin hankalin da ke tare da tashin alkiyama din sawa'un kafin tashin alkiyama ko kuma bayan husar qabulin sannan kuma tana jan kunnan mushrikai tana kiran su zuwa ga su tsaya su yi lura su kalli duniya da abin da ke cikin ta da yadda Allah yake jujjuya ta ko sa samu alfan daga wannan lura sai su yarda cewa akwai Allah su tsarkake shi su kama addini kamar yadda ake kuma kiran su zuwa ga a tuna musu cewa lallai akwai mutuwa kuma akwai tashi bayan mutuwa sannan kuma akwai sakamako bayan an tashi daga cikin falalolin wannan sura akwai hadisin da ya gabata wanda muka ji shi a surar ta gabata hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Hakim da wasu su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ra'ayal ayn wanda duk yake so ya ga alkiyama ido da ido falyaqra to ya karanta wadannan surori sai aka ambata daga cikin su akwai idan sama'un fatarat kamar da muka ji kuma akwai idan sama'un inshaqqat da sauransu baya ga wannan kuma akwai hadisin da Imam An-Nasa'i ya fitar a cikin As-Sunan al-Kubra din sa wanda asalin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim amma wanda yake da wannan shahidin shi yana daga cikin afrad na Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i Allah ya gafarta mishi wannan hadisi na Mu'adh bin Jabal wanda yazo yayi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta isha'i sai kuma ya koma a unguwarsu can kuma shine limami ana jiran shi idan yaje sai ya ƙara yi musu wata sallar isha idan yake alaramma ne ba da cewa alqur'ani sai yana musu doguwar sallah doguwa wadda ta wuce misali wata rana sai aka samu wani mutum ya ji kiwo ya gaji ya sha wahala ya dawo yana so yayi sallar isha ya karasa gida sai rashin sa'a wannan alaramma ya zo ya ci gaba da karatu bayan Fatiha kawai ya danna cikin Bakara yayi ta karatu mutumin nan da ya gaji kawai ya koma gefe ya karasa sallar shi kadai ya tafi gida washi gari yaje kai kara gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai ya kai kara kuma sai ya tarar su ma ɗan fa mutum masallaci tare da Mu'azu su ma sun kai karar shi ana tuhuman shi da munafurci shi kuma yana tuhuman Mu'azu da cewa yana tsananta wa mutane sallah biye da kima to annan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi bayan wannan mutumi cewa abinda Mu'azu yayi ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi fada yace mishi in kana so kai doguwar sallah ka bari sai ka je da daddare kai kadai kai tai inda kai ma da ci su ko mutane ka musu daidai gwargwado sai annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki sai yake ce mishi afattanu anta ya Mu'azu shin kana so ka zama fitina ne ga mutane yanzu mutane in sun jiyo muryar ka su ki zuwa sallar jami'i annabi ya ce mishi aina kunta ko aina anta min sabbihi isma rabbikal a'la wadh-dhuha wa idha as-samaa'u fatarat me yana ka karanta musu sabbi ko karanta musu wadh-dhuha wal layli idha saja ko ka karanta musu idha as-samaa'u fatarat to riwaya ta zo da wannan karin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata hadda idan sama'un fatarat a cikin surorin da ya dace liman ya dinga karantawa imamu din shi wannan riwayar ita ce wanda al-imam An-Nasa'i ya kadaita da ita kamar da Ibn Kathir ya bayyana a cikin tafsirinsa saboda wannan yana tabbatar da cewa wannan sura tana daga cikin surorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana su cikin surorin da ya dace limamai su dinga karanta su yau da kullum a cikin sallolinsu Allah ya sa mu dace wannan yana daga cikin falalar wannan sura mai albarka Allah ya ce idan sama'un shaqqat أقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت أكفارا دائر وانشان سلام دمك جابايا من إذا السماء انفطرت الله يتي إذا السماء تتأثاقي وإذا الكواكب انتثرت إذا توراريسك فرفاؤو وإذا البحار فجرت idan aka cakuɗa koguna a wuri guda wa idan al-quburu bu'thirat idan kuma aka tona kabari abin cikin sa ya fito waje Allah yace alimat nafsum ma qaddamat wa akharat rai a ranan zai san abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta Allah madaukin sarki in muka lura anan ya ambaci wasu manyan halittu guda biyu dake sama da manyan halittu guda biyu dake ƙasa an ambaci as-sama'u wal kawakib sama da kuma taurari wadannan sa daga cikin al-alamu da ulumi sannan aka ambaci kuma al-biharu wal qubur aka ambaci teku da kuma kaburbara su kuma wasu abubuwa ne dake bayan kasa duka an ambace su da rikirkicewar da zasu wanda rikirkicewar da canza musu system din da suke gudana akai alama ce daga cikin alamu kiyama ga tanan ta tun kawo sai aka fara da ambaton sama cewa idan sama'u infatarat bi ma'ana inshaqqat sama ta tsatsage ta kekkece ga umarnin Allah Allah zai ba ta umarni sai ta tsatsage yadda idan ta tsatsage sai mala'iku su fara dudduruwa shine ma'anan infatarat kamar da Allah ya kitaro zai as-sama'u munfatirun bi ai munshaqqun bi sama ta tsatsage da shi haka irin fadan Allah ya tafaffarna min fawqihin ayyata sadda'na min khashyatillah suna tsatsagewa don tsoron Allah to Allah yace idan sama'u infatarat kamar da annabi mun karanta a baya mun ishara zuwa ga fadan Allah wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila to shine dai anan wajen ake fadan shi da wani salo da Allah yace wa idal kawakibu in tafarat haka nan kuma idan taurari suka faffado in tafarat bi ma'ana taba'afarat zasu zubo kamar an yi baro su a cikin duniya su rasa hasken su su zama sanye duhu su rasa tsarin su su zama sun rikirkice kamar da muka ji a baya wa idan nujumun kadarat shi din ne dai anan ba wa idan kawakib in tafarat Allah yace wa idan biharu fujirat da kuma koguna Ibn Abbas yace fajjara Allahu ba'daha fi ba'din Allah zai cakuɗa suri guda ga baki daya fa asbahat ma'an wahidan amai da su guri guda shi kuma al-Hasan al-Basri yake cewa fajjaraha bi ma'ana zahaba ma'uha wa yabisat ruwan zai kare su bushe kaga yayi daidai da fadan Allah kina wa'idal biharu sujirat sannan shi kuma kata da ya fasara da cewa اختلط عذبها بمالحها za a cakuɗa ruwan ruwan teku wanda yake ruwan dadi a cakuɗa shi da ruwan teku wanda yake ruwan gishiri duk a mai da su guda daya za a tara su guri guda sannan a ambalo da su cikin duniya saboda za a fara tattara su ne guri guda su cika duk inda suke sannan sai Allah ya musu umarni sai su ambale a cikin duniya sai su bar ramukan teku a empty wanda kuma sune za a hura musu wuta wa idal biharu sujirat Allah yace wa idal quburu bu'thirat sai kuma kaburbura za a tone su ga baki daya a fitar da duk abin da ke cikin su fa yukhraju ma fiha min al mauta ahya sai duk abin da ke ciki na matattu sai su fito da ransu a ma'anan bu'thira shine juya abu na sama ya koma ƙasa kamar da aka ce ba asara fulan fiyabo wanda ya burkita kayansa ya dauki na sama ya mai da kasa ya jujjuya su kamar yana neman wani abu saboda al-qubur yatimmu taqlibuha wa fatuha za a bude su a jirkita abin da ke ciki na kasusuwa a fitar da shi ya zama yana waje sannan a hura mushri a wannan fasara ta farko kenan fasara ta biyu kuma wasu ga cewa idan al-quburu bu'thirat yana nufin ba wai kaburbura waɗanda mutane suke ciki a'a ma'adanai da ke koya a ƙarƙashin ƙasa a ƙarshen duniya Allah zai ba mutane dama su ta fito da su iri iri har ma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ƙarshen alkiyama wasu bakaken duwatsu za su fito daga cikin teku su tsaye wanda mutane za su je su dinga faffasa su suna kwasan albarkar zinariya da azurfa da makamantansu to suka ci shine ma'anar wa idan kuburu bu'sirat a lokacin da mutane za su ta tona ƙasa suna neman arziki da ma'adanai suna cikin wannan tonawar sun shagaltu da neman abin duniya kawai sai dai su ji ana busa kafu wallahu a'lam ga ko ta fa'ida da ya kamata mu ambata anan wanda ta shafi waɗannan ayoyi masu idza idza yanzu cikin wannan surar da kuma na baya shine cewa waɗannan jumloli na idza shamsu kuwirat da idza sama'u fabar da idza nujumu kadar da idza duka za su su idza sai kaga abin da ke biyo bayan su suna ne ne kun ya kamata fi'ili ya biyo bayan su to malaman nahwu suna lissafa waɗannan a cikin wurare a cikin alqur'ani waɗanda yake da abin da yake ce mahzful fi'l li dilalati ma ba'dahu alayhi ana goge fi'ilin saboda abin da yazo a bayan shi yana gwada menene da haka ana kaddara idan sama'u fatarat a kaddara idan fataratis sama'u in fatarat haka idan shamsu kuwirat idan kuwirat shamsu kuwirat ire-iren su kamar shine wa in ahadu minal mushrikin istajaraka ai wa in istajaraka ahadu minal mushrikin istajaraka da ire-iren su wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan ai wa in khafat imra'atun min ba'liha nushuzan saboda da idza da in abinda ya kamata biyo bayan su shine fi amma za mu ga duk a waɗannan ayoyi suna ne biyo bayan su ba fi ne ba da haka ya zama lazimi dole a kaddara cewa akwai fi'ili a wajen amma wani iri ne shine abin da ke gaba shi da nuna maka wani iri ne shi wallahu a'lam Allah yace alimat nafsu ma qaddamat wa akhkhat an-nafsu anan ko dai ya zama wato nafsu da akai tankiri wato duka mutane duka wani mai rai a ranar zai ga abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta ko kuma kamar yadda wasu malamai suka ce a'a ana ishara ne zuwa ga wasu mutane da ake magana a kansu wanda za a zo a faɗi su a gaba amma dai a takaice abin da wurin ke cewa shine kowane rai zai ga abin da ya kaddamar a ranar na alheri da abin da ya jinkirta zai gan shi wata fasara kuma ta ce alimat nafsun ma kaddamat kowane rai zai ga abin da ya aikata shine ma kaddamat wa ma akharat da kuma abin da bai aikata ba amma ya bar wa mutane wani tsari na aikata abu wato karkashin ka'idar man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wizru man amila biha la yunqasu min awzarihi shay'a abinda yake nufi da ma akhara shine abinda mutum bai aikata ba amma ya bar mutane a bayansa akan wani tafariki na aikata wani abu to idan alkhairi ne ya dasa duk wannan alkhairan to idan sun aikata shi ma zai samu lada shine ma akharat idan sharri ya dasa duk wannan sharri idan sun aikata zai samu zunubi shine ma akharat ma'ana mutum ne yana da yaya ya koya musu alkhairi ya musu tarbiya suna ci gaba da wannan aikin alkhairi da tarbiya to zai ci gaba da samun ladan da suke zai ci gaba da samun kamashin ladan su har a cikin hadisin Abu Dawud da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku idan ya mutu sai ya ga kullun ladan shi yana karuwa har sai ya tambaya ya ce ya rab ni ban san abin da na aikata lada na yake ta karuwa ba sai ya ce mishi ai ƴaƴanka ne da kabari a baya suke ci gaba da aikin alkhairi shine ake baka naka kamashin a ciki haka mutumin da ya karantar da wani ilimi ko ya sunnanta wa mutane wata kyakkyawar sunna ko ya kawo wani kyakkyawar tafarki na rayuwa mutane suka ci gaba da aiki da wannan abin suna cin ribarsa ko suna samun alfanunsa shi ma zai ci gaba da samun kamashinsa shine ma akharat ko mutumin da ya bar wani wakafi na alkhairi wanda ake cin moriyarsa shine ma akharat abinda rai ta bari a baya wanda bata karasa ba to yadda kuma zai ci ribar na alkhairin nan haka kuma zai game da zunubin na sharri idan ya bar shi wannan ita ce fassara da wasu daga cikin malamai suka yi wanda kuma Imam Ibn Jarir al-Tabari ya goyi bayan ta akwai fassarar da Ikrima ya kawo Ikrima Maulana Ibn Abbas yace ma qaddamat aymin al-fara'id abinda ke yake zama na farilla wa ma bayya'at abinda kuma mutum bai aikata ba abubuwan da ya yi wasa da su shine ma akhar alimat kullu nafsin ma qaddama shi duk abinda mutum ya yi kokari ya aikata wa ma akharat duk abinda mutum ya yi sakaci ko ya yi ganganci ko ya yi wasa ko ya yi nauyin jiki bai aikata ba zai ga lissafin abubuwan da ya fadi zai ga lissafin abubuwan da ya gaza ma'ana ga bayanin abubuwan da ya ci nasara wajen aikata su ga bayanin abubuwan da ya gaza wajen aikata su daga cikin abin da aka farlanta mishi wannan shi zai sa mutum ya dinga tunanin cewa ina ma da a mai da shi duniya ya samu ya aikata wannan wannan ita ma fassara ce daga fassarar da malamai suka yi Ibn Abbas yake cewa ma'anar wajen ta'lamu ma qaddamat min ta'ati llahi wa ma akharat mimma umirat bihi zuciya kowane rai zai ga abin da ya aikata na da'ar Allah Ubangiji da kuma abin da ya jinkirta bai aikata ba na abin da aka umarce shi da shi na da'ar Allah wanda bai yi ba wanda Allah yake cewa kallala ma yaqdi ma amara a'a lalle shi mutum bai aikata abin da aka bai cika ayyukan da aka daura masa wasu ma suka ce ma'anan ma qaddama shine abin da ya aikata a farkon rayuwarsa daga sanda ya balaga sanda yake saurayi sanda yake da ƙarfi sanda yake jin ya isa shine alimat nafsun ma qaddamat wa akharat abin da ya aikata a ƙarshen rayuwarsa sanda yayi rauni sanda ya zama yayi hankali ko yayi nadamar irin yadda ya wasa da kunciyarsa ko ya canza ɗabi'a da halayensa ya koma ga Allah ya duƙufa kullun yana masallaci ya ta tasbihi yana karanta alqur'ani kullun shine ayyuka alkhairi saboda ganin cewa rayuwa ta riga ta yi gaggara shine ma akhar ma qaddama abin da ya farko rayuwarsa wa ma akhara da abin da ya jinkirta duka dai wannan fassarori malamai ne suka yi su kuma duka ba su ya dauka ma'anar ayar abin da ya aikata da abin da bai aikata abin da ya aikata da abin da ya bari aka ci gaba da abin da ya aikata da wanda ya kasa aikatawa abin da ya aikata yana kunciya da wanda ya aikata a ƙarshen rayuwarsa kamar da Allah yake fara a wani waje cikin alqur'ani yake cewa yunabba'u al-insanu yawma idin bima qaddama wa akhkhar wa al-insanu ala nafsihi basira Allah yake yunabba'u al-insanu rana al-kiyama za a ba mutum labari bima qaddama da abin da ya gabatar wa ma akhkhara sai ka fassara shi da irin waɗannan fassarorin bal insanu ala nafsihi basira ai a ranar ma dan adam zai zama yana cikin ya san abin da yi shine alimat ala nafsihi basira ai ala ilmin bima fa'ala ala ilmin bima qaddama wa ma akhara waɗannan ayoyi guda hudu masu idza da idza da idza da idza dinnan duka sharuɗa ne ga jawabin su shine fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhal insanu ko haka ne يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الله يجي وتريد أنك جمع ولا نعوم سكفاوي سما تتسعي توراوس كفافارو أك بوبو لك بربرا أك يا أنا تتفاي أن يا أنا هو ذي جابن لي أي كتا هر يسن أبن لك يشكي ده كسكين أبن لي كباتر دون لي زينكلا بايع وين الصوف نشرت لأنني ne mutum zai ga abin da ke cikin littafinsa har ya dinga cewa mali hadal kitabi la yugadiru sagiratan wala kibatan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada to daga nan ne sai Allah ya ce ya ayyuhal insan ya kai dan adam yanzu an dawo da mashhadin nan duniya ya kai dan adam a nan duniya ma gharraka bi rabbikal karim wai me ya rube ka me yasa ka shiga cikin garari da Allah ubangijinka wanda yake mai karamci al-insan anan ana nufin al-insanul kafir mutumin da ya kafirce yake bin Allah shine dai wancan nafsun dinki wanda ya kafirce yake bin Allah wasu kuma suka ce ana ishara zuwa ga wasu manyan kafirai ne wanda da su ake magana ko dai Al-Walid ibn Mughira Ibn Mughira ko Ubay ibn Ka'ab ko mutum mai suna Abul Ashad Ibn Kalda Al-Jumai wanda duka waɗannan wasu manyan kafirai ne wanda suka dade suna musulunci izgiri suna batanci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ƙaryata sakon Allah to da su ake ko kuma da duk wani kafiri mai irin halinsu ya ayyuhal insanu ya kai mutum ma garraka ne ya rudar da kai bi rabbikal karim da Allah ubangijinka mai karamci wato me ya rude ka haka kafirce ma wannan ubangiji naka wanda yake da gafara wanda yake da rahama wanda ya maka duk abin da kake bukata na tausayi da kafa maka hujja da aiko maka da sako mai bayani dalla dalla dukkan imani ka kafirce katada yake cewa amsar da katada ya bayar alai yace zarahu shaytan almusallatu alayhi shaytanin da aka bai wa dama yake halakar da mutum shi ya rude shi dama kuma shi dai alƙawarin sai ya rude mutane wala umanniyallahu wala amurannahu falayubtikanna adhana al'an wala amurannahu falayughayyirunna khalqallahi haka ya dinga faɗan waɗannan sai ya zo ta gaba sai ya zo ta baya sai yayi kaza sai yayi kaza ya ce wala tajidu aktharahum shakirin bazan taɓa barin su gode maka ba ya Allah to kafirai da waɗanda suke wato batattu shedan ya riga ya gama rinjaye su saboda shine wanda ya rude su amsar shine gharraka shaytanu gharrahu shaytanu almusallatu alayhi shedanin da aka bashi dama akan ka wato shedan babba kenan gaba daya iblis ko kuma shedanin da aka wakilta akan ka kamar yadda Al-Hasan al-Basri ya faɗa shedanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani a cikin ku sai ya zama iblis na da wani wakili akan shi wanda yake halakar da shi aka ce har kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace har ni sai dai Allah ya taimake ni akan nawa har ya musulunta illa anna Allah anjani minhu ko najjani minhu fa aslama Allah ya tsare da ni da shi da ni daga barin sa har ya musulunta wasu musuka ce ma garraka garrahu humqu wa jahl abinda ya batar da mutum shine wautar sa da jahilcin sa shi yasa yake dauka al'amarin Allah da rikon sa kai na kashi arwaito ma hadisi wanda yake marfu'i da yake yafi inganta a matsayin mawqufi maganar sahabi cewa wani daga cikin sahabbai yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya sai ya ce garrahul jahl abinda ya rudar da mutum shine jahilcin sa ne ya rude shi jahilci tsabara ke shi haka Umar ma da ya karanta ta sai yake cewa abin da ya rudu mutum shine jahilci sai ya ƙara da karanta fadin Allah innahu kana zaluman jahula wanda Allah ya faɗa a cikin suratul azab cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wa abaina an yahmilnaha fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah ya ce hakika mun yi ta yin amanar mu ga sammai da ƙasa cewa za ku riƙe amanar duniya suka ce ba za su iya ba dan adam tun kafa mishi ta yi sai ce a kawo shi zai iya sai Allah ya ce innahu kana zaluman dan shi ya kasance mai yawan cutar da kansa ne jahulan ko mai yawan jahilci bai san nauyin abin da yake karɓa ba wasu kuma suka ce ma'anan garrahu ma garraka bi rabbikal karim me ya rudar da kai daga wato kasake jiki kake ganin babu matsala ka shiga cikin gururi fala ta gurannakum alhayatu dunya wala yagurannakum billahi al-gurur me yasa dan adam ke shiga cikin wannan gururi din suka ce afu wallahi ahwa Allah ta sa yake haka in lam yu'aqibhu fi awwal amri saboda mutum yayi zunubi daya yayi biyu yayi ya ƙare sai da Allah ya bar shi yana ta yi da a ce yana yin na daya farat daya Allah zai kauda shi da ba wanda zai ƙara amma Allah yana da afuwa yana da sitru yana da tuba yana son masu tuba yana kuma karɓar tuba saboda sai bawa yayi laifi sai Allah ya mishi sitra ba a san yayi ba ya zadaka ya daga cikin sunayen Allah as-sittir kamar da yake a cikin hadisin Abu Dawud ne rufa ma bawon shi asiri Allah yana da hakuri shi za daga cikin sunan shi akwai al-halim al-halim shine wanda yana da karfin da zai dauki mataki idan an mai laifi amma sai ya kyale Allah yana da wannan karfin yanzu-yanzun nan amma sai ya kyale ya kauda kai to da haka sai Allah ya kauda kai akan laifin da bawai sannan Allah madaukakin sarki yana da gafara yana da rahama san da bawa zai aikata zunubin nan sai ya ce wa mala'iku idan bawa na yayi nufin aikata abin alkhairi rubuta mishi lada daya in ya aikata alkhairi rubuta mishi 10 in naso in sa an ninka mishi har zuwa 700 har zuwa 70 kaza kaza wallahi hidayatu liman yasha idan bawa na yayi nufin aikata zunubi in yaji tsoro na ya fasa rubuta mishi lada daya na jin tsoro na da ya fasa idan shedan ya rinjaye shi aikata annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ku rubuta mishi zunubi daya amma ku rubuta shi temporary kamar ina fatan bawa na ko zai tuba da haka ana nan ana jira ya tuba ana jira ya tuba har sai an bashi window na tuba wani lokaci na kwana uku wani lokaci na wata uku wani lokaci har na shekara kafin ai permanent cewa to wannan zunubin ba zai tuba daga gare shi ba wannan bai tuba sannan a alsa ba shi to Allah yana da duka wadannan sifofin sannan kuma yana da siffa ta alkarim shi yasa kamar yadda al-Imam al-Baghawi yake cewa qala ba'du ahli al-isharati wasu daga cikin sufaye sune ahli al-ishara suna cewa qauluhu bi rabbika al-karim da Allah ya zaba al-karim bai ce ma zarraka bi rabbika al-aziz ko ma zarraka bi rabbika al-muntakim ma zarraka bi rabbika al-ali ma dufe zabon suna cikin sunayen shi masu daraja sai zabu ma zarraka bi rabbika al-karim suka ce ikhtiyaruhu ta'ala lil karim duna sa'iril asma'i ka'annahu laqanahu al-ijaba da Allah ya zabi sunan al-karim ya cike wannan aya da shi kamar ana baiwa mutum sata amsa da zai bayar me yasa kake shiga cikin wato kin ka natsu hankalinka a kwance kai laifi daya kai biyu Allah ya gafarta maka ka sake yi Allah ya sake gafarta maka ka sake yi kullun kana ta yi me yasa haka me yasa duk wa'azin da ake wa mutane sai su tashi su ji kamar ba a yi wa'azin ba su ci gaba da sharholiyar su saboda karamcin Allah saboda Allah karimu ne Allah madaukakin sarki a wajen da zai bada wannan labarin sai an bada sunan al-karim saboda ya nuna har yanzu ba da kake jin wannan magana indai kana duniya da yanzu akwai kofa sai ka tuba Allah ya gafarta maka dan mai karamci shi da ya ce bi rabbikal ma garraka bi rabbikal aziz ubangijinka mabuwayi ne kamu to kaga za ka ƙara ci tsoro ka ce babu wani chance ma garraka bi rabbikal gani mai ya budar da kai da Allah ubangijinka wanda ya wadata to bai buƙatar komai a wurin kake za ka ƙara firkita amma sai ce bi rabbikal karim ubangijinka mai karamci shi sa aka tambayi al-Fudail ibn Iyad wani malami cikin tabi'ai cikin waliyan Allah madaukakin sarki aka ce mishi Allah gafarta malam ranar al-kiyama idan Allah ya tsaye da kai gaba gare shi yace maka ya Fudail ma garraka bi rabbikal karim mai rubda da kai da Allah yace sai in ce garrani sitruka al-murha ya rab abinda ya rudar da ni shine rufin asirinka wanda ya lullube ni kamar da wani malamin mu yake faɗa yake ana cikin karatu haka sai yake cewa muqaddara da a ce kowa ana jin warin zunubin da yayi a tare da shi kana jin wurin nan zai zauna ba to amma Allah ya rufa mana asiri ga baki daya ba a ganin wato tasirin zunubin tare da kai kisa a Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahir dukkanin al'ummata za su tsira salin alim sai dai masu bayyana sabo aka ce su waye masu bayyana sabo nabi ya ce waɗanda za su yi sabo ba wanda ya sani zo su bada labarin saban da suka bayan Allah ya rufa musu asiri ba a san sanyi ba su zo su faɗa kamar da mutane yanzu suke amfani da social media wajen bayyana duk laifukan da suke wa Allah dole suna da gaskin almujahidi waɗanda ba za su wanye lafiya ba. Allah ka tsare wannan suna na Allah Al-Karim, yana da kyau mu tsaya mu kalle shi da kyau mu ga menene sirrin sa da yasa Allah ya amfane shi. Allah ma zarraka bi rabbikal karim, kamar yadda muka ji bagawi ya faɗa, kamar yadda ko Abubakar al-Warraq shi ma yake cewa da Allah ne tafi ranar alkiyama yace ya Abubakar ma garraka bi rabbikal karim, me yasa ka rudu da Allah? Sai in ce karamuka ya rab, karamcin naka ne ya rudu da ni Allah. Saboda sunan Allah daga cikin asma'ullahi husna al-karim suna ne ya zo a cikin alqur'ani da alif da lam, kamar yadda ya zo a nan al-karimu ya zo kuma a wani waje babu alif da lam, kamar faɗin Allah wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun karim, wanda duk ya gode wa Allah to ya gode ne dan karankin kansa, shi zai ci moriyar godiyar. Wanda kuma ya butulce bai gode ba ya sani da cewa Allah ya wadatu daga godiyarsa, amma kuma Allah mai karamci ne in ya tuba ya gode Allah zai karba. Ya zo kuma a cikin hadisai da yawa, daga cikin hadisan da ya zo a ciki akwai hadisin da Imam Tirmidhi ya inganta shi daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wanda Sayyidina Ali yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce masa ala uallimuka kalimatin idza qultahunna ghafara Allahu laka wa in kunta maghfuran laka, yace bana koya maka wasu kalmomi waɗanda idan ka faɗe su sai Allah ya kankare maka zunubanka, ko da an kankare sai a sake kankarewa akan kankarewar da aka yi tun farko. Yace bala ya Rasulullah, lallai ina son ji wannan karatu da sai Nabi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kul, ka dinga faɗin la ilaha illallah al-halim al-karim, la ilaha illallah subhanaka rabbil arshil azim. Sayyidina Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka dinga wannan zikirin kana cewa la ilaha illallah al-halim al-karim, babu sarki abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah al-halim wanda yake mai dauriya, al-karim wanda yake mai karamci. Sannan ka sake cewa la ilaha illallah subhanaka rabbil arshil azim, babu abun bauta bisa gaskiyar cancanta sai kai Allah subhanaka wanda sunanka ya tsarkaka rabbil arshil azim, Allah ubangijin al-arshi mai girma. Kaga ya zo da lafazin al-halimul karim, Allah mai dauriya ko mai karamci. Haka na Imam Abu Dawud shi ma ya rawaito wani hadisi da yazo da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, lalle Allah ubangijinku madaukakin sarki hayyun mai kunya ne, karimun mai halin girma ne, yastahyi min abdi, Allah yana jin kunyar bawansa, idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran, Allah yana jin kunyar ka daga hannu ka roke shi ya mai maka da hannun ba tare da ya amsa maka da komai ba. Allah baya daga cikin siffarsa ruwa, Allah karimun ne, hayyun ne, da sauran sunaye makamantan waɗannan hadisan kun ga duk suna tabbatar da cewa daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki akwai al-karim mai karamci. To menene karamcin? A malamai da suka yi rubuce-rubuce a kan ma'anonin sunayen Allah, akwai su da yawa da tsakiyar da aka yi su don tsakuro sunayen Allah maɗaukin sarki. Duba zuwa ga hadisin al-Imamu at-Tirmidhi da wasunsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah yana da wasu sunaye guda 99, man hafizaha dakhala al-janna, wanda ya kiyaye su yayi aiki da su yadda ma'anarsu take zai shiga aljanna. Iya nan shi ne ya inganta hadisin. Akwai riwaya ta zo da lissafin sunayen wanda malamai suna da maganganu da yawa akan wannan lissafin, cewa ba annabi ne wannan lissafin ba sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A takaice, wannan hadisin ya ba da kofa wajen yin bincike akan sunayen. Malamai da dama sun yi wasu a cikin littattafansu na sharhin hadisai, kamar al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, wasu kuma suka ware littattafai na musamman don yin dirasa akan sunayen Allah. kamar al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi yana da Asma'ullahi al-Husna. Anan kurkusa akwai Malam Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen mai littafin Al-Qawa'id al-Muthla fi Asma'illahi al-Husna. An yi mai sharhi kala daban-daban, wannan littafi ne kankani mai albarka kwarai da gaske. Haka na Al-Imam al-Ghazali a cikin littafin shi Ihya Ulumuddin tun can baya shi ma ya tattauna akan sunayen Allah kyawa. Haka na Ibn Hazm, haka dai malamai da yawa. Idan suka zo sukan kalli kowane suna, ayi kokari a kididdige ma'anoninsa da sirrorinsa da inda ya kamata a ambace shi. Daga ciki shine muka tsakuro abin da suke faɗa game da wannan suna na Al-Karim. Suka ce huwa alladhi idza qadara afa. Abin da yake nufi da mai karamci shine wanda sai ya kama ka a hannu, ya riga ya kama ka, duk hujjoji sun tabbata a kanka, sai kuma ya maka afuwa. Wa idza wa'ada wafa, shine wanda in ya dauki alƙawari sai ya cika. Walan yukhlifullahu wa'ada, Allah baya cikar alƙawari. Wa idza a'ata, shine wanda in ya tashi bayarwa zada ala muntahar raja, zai ƙara fiye da matukar abin da mai neman yake sa ran samu. In Allah ya tashi bayarwa zai baka abin da baka taɓa tunani ba. Shine kuma wala yubali kam a'ata, Allah baya lissafin abin da ya bayar. Waliman a'ata, bai damu da waye ba, yana ba masoyi da maki, yana ba mumini da kafiri, yana ba wanda zai aikin kirki da wanda zai aikin banza, bai damu ba. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda, kuma Al-Karimu shine wanda bai yadda a kai bukata zuwa ga wanin shi. Allah bai yadda ka dinga roƙon wanin sa ba, shirka kenan. Shine kuma wa idza jufiya ataba wa mastaqsa, idan an mushi laifi zai ce laifi ne wannan, amma ba zai ta surutu ya ta lika a kai ba, kawai zai faɗi laifin ne, kamar yadda muka ji abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Allah ba yi da nita a ce kullum idan maka ta tashi sai ya maimaita cewa dama an mini kaza. To haka a cikin mutane mai karamci baya nita, mai karamci baya nita. Duk waɗannan siffofin mutum yana iya kwaikwayon su. Dama kuma mutane da gaskiya abin da ke ba su falala shine koyi da sunayen Allah a cikin ayyukansu. Allah musulmi ne, kai ma kai koyi da ihsaninsa. Allah mai gafara ne, kai koyi da gafararsa. Allah mai tausayi ne, kai koyi da tausayinsa. Allah mai rufin asiri ne, kai koyi da rufin asirinsa. Haka dai haka dai, ka dinga koyi da kyawawan ma'anonin suna. To ana so ka zama wanda kake da afuwa, wanda idan kai alƙawari kana cikawa, wanda idan ka tashi bayarwa za ka ƙara a kan abin da ake buƙata, wanda kuma baka damu sai wane mai son ka ne za ka ba, wanda kuma kake ba da fiye da abin da ake buƙata. Kuma amma ka laifi, in har ka tirsa su zuwa ga faɗin laifin, mai zama daga nan ya wuce, babu mita, babu dawo daga baya. Wala yudayyi'u man ladha bihi, daga cikin siffofin Allah Al-Karim shine baya tozartar da wanda ya nemi mafaka a wurinsa. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin addu'o'in da Allah baya barin su sai ya amsa nan take, shine da aka fice mutum yace Allah ya isa. Mutum yana faɗin haka, Allah zai karɓe wannan addu'a da hannun shi na dama, yace bawana ya ce ya isa, na isa, kuma zan gwada ma wanda yake shi din cewa na isa. Shine wala yudayyi'u man ladha bihi wal taja'a, duk wanda ya nemi mafaka a wurinsa ko ya nemi agajinsa baya tuzartar da shi. Ya'fu anil dhunub, Allah shine mai afuwa game da zunubai. Wayastiru al-uyub, kuma yana ƙoye aibobin mutane. Wayujazi al-mu'minina bi fadlihi, kuma yana saka wa mu'minai da falalarsa. Wayumhilu al-mu'ridina, masu kuma saba mishi sai ya daga musu kafa, ya bar su ko za su tuba, kamar yadda muka ji yace a kyale bawana hala ya tuba. A kyale shi idan yayi sallah ta gaba a jami'i a kankare mishi. Shine alladhina yastaribuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamma inna rabbaka wasi'ul maghfira, waɗanda suke guje ma manyan manyan zunubai in banda ƙanana Allah zai musu fadin gafara. Ko baka ce ka tuba ban Allah ya so, idan kayi sallar azhar laifukan da kai tsakanin azhar da asar, indai kayi da asar a cikin jami'i Allah ya ce ya gafarta maka. Haka tsakanin juma'a da juma'a, haka tsakanin ramadana da ramadana, dan Allah yana amfani da su ya gafarta ma bayin zulmai har wanda basu nemi gafarar su. To wannan dai yana daga cikin sitrul uyub da gufranud dhurub da kuma saka wa mu'minai da falalarsa da kuma kauda kai ga waɗanda suka yi masa wato taurin kai har sai ya ga iya gudurwarsu. Mun ji cewa Fir'auna jiba iya shekarun da yana wa Allah galatsi da mugayen maganganu da tsokana da sharholiyarsa kafin Allah ya mushi fa akadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Ai Allah yana da karfin da randa ya fara saban ranan zai buge shi kwam daya amma bai mushi haka ba. To shine wayumhilu al-mu'ridina wa yuhasibuhum bi'adli, in kuma ya tashi musu hisabi randa zai kama su idan ba su tuba ba to zai musu hisabi ne da gurgurdan adalci. Wala yadhlimu rabbuka ahada, bari da dace su ba saboda sun yi laifi, saboda yana jin haushin laifukan da suka yi, saboda ya riga ya kama su ba zai musu sakamako sama da laifukan su ba. Kaga ba kamar yadda mu mutane muke yi ba, idan muka samu ƙarfi akan abokan hamayyar mu to zamu yi musu fiye da abin da suka yi da farar hulan mu da jami'an tsaron mu da haka muke ba haka bane. Allah ka kare mu. To kaga wannan shine Allah ubangiji madaukakin sarki da yake bukan shi take da cewa fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, ubangiji madaukaki wanda shine sarki abun bauta bisa gaskiya da cancanta babu abun bauta sai shi ubangijin al'arshi kuma Allah mai karamci. Wannan khulasa na ma'anar karamcin Allah kenan. To kaga sunan ya dace da mahallin domin tun anan duniya ne Allah yake mana tambihi cewa ya kai dan adam menene ya rube ka da al'amarin Allah, ko dan kaga Allah yana da karamci to a wurin cewa ko ka ko dan kaga karamcin Allah har yanzu akwai kai game da cewa to ka tuba mana, wannan ubangiji mai karamci in ka tuba zai gafarta maka. Da ya ce ne kai dan adam me yasa kake ruduwa daga Allah, kai baka san Allah mai azaba bane, to kaga da al'amari ya lalace babu wani window kenan na tuba. Shi yasa wannan karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shi ma yana da shi, ya zo a cikin sufofinsa cewa mutum ne mai hakuri, mutum ne mai karamci, mutum ne da an saba mushi sai ya saka kanka da kyautatawa, mutum ne da an cutar mushi sai ya saka kanka da aikin alkhairi, mutum ne da baya daukar fansa dan shi an yi masa, baya fushi dan shi an aibata shi. In kaga fansarsa ko fushinsa to an aibata addinin Allah ne ko an shiga haƙƙin Allah, amma shi haƙoƙinsa baya karɓa a gurin mutane sallallahu wasallamu alaihi fil akhirati wal ula. Ibn Mas'ud yake cewa ma minkum min ahadin, babu wani mutum daya a cikin ku illa wa sayakhlu bihi Allah yawmal qiyamati, face sai Allah ya tsai da kai daga kai sai shi Allah ya kebance da bawa fa yaqulu lahu, ya ce mushi yabna adam, ya kai dan adam, ma za gharraka bi, me ya rude ka da ni yabna adam, ya kai dan adam, ma za amilta fi ma alimta, wani aiki kai na abinda ka sani yabna adam, ma za ajabta almursalina, wace amsa ka bai wa manzannin da aka turo maka. Wannan ya tabbatar da cewa za a yi wannan tambayar a lahira kamar yadda aka yi ta a duniya. Isa Allah yake faɗa mana a wurin cewa fala ta gurran lakum alhayatu dunya wala ya gurran lakum billahi al-gharur, kar ku bari wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku kuna ganin kamar ai babu wata matsala, ai mun samu duk abin da muke bukata, ai na samu duk abin da nake nema, ina da ƙarfin jari da tattalin arziki, ina da lafiya, ina da abin yi, ba ni da wata matsala, na fi ƙarfin larurori na, ina da lafiyar jiki, ina da lafiyar arziki, ina da lafiyar kwakwalwa, dan adam sai ya rubu da waɗannan, ina da lokaci, ina da shekaru, ba ni fama da wata matsala, ina cikin aminci, to dan adam sai ya rubu da waɗannan abubuwa. Sai da suka kukuce mishi sai ya fara cizon yatsa, kamar da Allah yake cewa ya lazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun min as-salihin. Allah yace ku ciyar da abinda Allah ya ba ku, kar ku bari har sai kun makara ranar da mutum zai zama mutuwa ta zo mishi yana cewa ya Allah a taimaka a jinkirta mini na samu ne sadaka. Allah yace walay yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha, da dai Allah baya jinkirta wani rai bayan ajali ya zo. Saurakar wannan dama da mutum yake gani ya samu ta lafiya, ta lokaci, ta ilimi, ta wadata, ta ƙarfin faɗa aji, ta shahara, ta sarauta, ta duk wani ƙarfi da ɗan adam ke iya samu, da wata dama da ɗan adam ke iya samu, ana kiran ka izuwa ga kai ka kyautata amfani da ita, ka kyautata amfani da ita don ta amfane ka. Idan mutum yana da ƙarfi, yana da lafiya, yana yin ibada, yana yin sadaka, yana ayyukan alkhairi, ran da yayi rauni, ran da kuɗinsa suka ƙare, ran da rayuwa ta yi tsanani, ran da rashin lafiya ya kama shi, sai Allah ya ce wa mala'iku ku ci gaba da rubuta mishi ladan ayyukan da yake yi, da shi wannan bawan nawa sanda yake da arziki, yana sadaka, yana kyauta, yana sada zumunta, yana kaza, yana kaza, sai Allah ya ce ku ci gaba da rubuta mishi irin wannan ladan. Wannan bawan nawa sanda yake da lafiya, yana azumi, yana sallar dare, yana katan alqurani, yana zuwa wurin wa'azi, yana kaza yana kaza, yanzu ba yi da ƙarfi ko ba shi da lafiya ko ya tsufa ko ya makance, sai Allah ya ce a duk a ci gaba da mishi ladan waɗannan ayyukan da yake. Sai daga cikin ribar da mutum zai ci idan yayi amfani da lokaci shi kyakkyawan lokaci, kyakkyawan amfani tun anan duniya za a ci gaba da bashi wani bonus na musamman na irin ayyukan da yake yi a farkon al'amarin rayuwarsa. Yawa masu albarka, wannan aya ta mana sammatsi go magar raka bi rabbikal karim nasu musallaka ta zuwa ɗayan gaban, amma ga alama lokaciya riga ya ƙure, sai in Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu ji ci gaban tattaunawar da malamai suka yi game da ma'anonin waɗannan ayoyi masu albarka, musamman mun ji batu game da shi wannan suna na al-karim wanda yake nuna wato halin kyautayi na Allah madaukakin sarki. Shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tambaye shi tace in na gane fil qadari me zan dinga fara, tace ki dinga cewa bai ma addu'a Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu an, a dare mafi daraja a duniya wanda ya kai darajar dararraki guda dubu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Aisha ta dinga yin wannan addu'a Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu an. Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu gaba lafiya, za mu sa nan insha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min dhikrika ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.